Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga shimfidar shirin daga gogar naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Wasiƙar APC don zaɓar Ahmad Lawan a matsayin shugaban masu rinjaye bata samu nasara ba majalisar dattawa, inda sanata Indumi da ke ajin sabuwar PDP da suka dawo APC ya samu nasara. A wakilai kuma saura kaɗan su yi dambe kan irin wannan zaɓen, inda kakaki dogara ya ɗage zaman zuwa watan gobe. Sakataren APC mai Malabu ne ya so ‘yan majalisar su yi jam'iyyar mu baya.
Shine abin da yanzu jam'iyya take jira daga gare su. Ba wanda zai fito ɗan jam'iyyar APC ya yi wa jam'iyyar nan terere.
Kotun shari'a a Kano ta yanke wa Abdul Inyas hukuncin kisa kan laifin ɓatanci ga Nai Muhammadu. ‘Yan Tijjaniya irin su Sayyid Alkasim Yawuri sun ce irin su Abdul Inyas san ba jama'ar su bane.
Duk wanda ya ji magana mara daɗi indai kan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ya san ba daga Shehu Ibrahim bane, ba daga almajirin Shehu bane, dukkanin shugabannin duniya na ɗariƙa da aka faɗi wannan abin sun yi Allah waddai kuma sun la'anci wa'innan mutane. Mu ba kaya mu bane kuma ba su tare da mu.
Yayin da gwamnatin Borno ta ƙaryata naɗa shugabar makarantar Chibok a matsayin kwamishinar ilimi, hukumar zaɓe ta ce shugabanta Farfesa Jega zai aje aiki ranar Talata mai zuwa. Nasira da Malika Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The voice of America.
Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zauranmu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka kanan Dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Ga dai Mahmud.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci na shirinmu tattauna. Shirinmu tattauna dai shiri ne da muryar Amurka ta bullo da shi ko take gabatar da shi a mako-mako, inda ake tabo ko kuma ake gayyato mutane a bangarori daban-daban, a kuma fito da wani al'amari da yake da alfanu ko kuma yake ciwo mutane to a ƙwarya ta fuskar zamantakewa ne ko siyasa ko tattalin arziki da sauran al'amura na rayuwarsu. A wannan shirin na wannan makon yau za mu tattauna ne akan sha'anin zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata gwamnati ko gwamnatoci su taka da 'yan ƙasa su taka da kuma ƙungiyoyi ma da suke aikace-aikace daban-daban. Sannan me ya kamata a yi bayan an wanzar da zaman lafiya ɗin, tunda in aka samu rashin zaman lafiya ko tarzoma ko wani abu, hasara tana biyo baya. Don haka me ya kamata a yi na gudunmawa wajen farfaɗo da ko mayar da wannan asara ɗin, misali ta fuskar tattalin arziki ne ko kuma sha'anin ilimi ne da sauran abubuwa. A yau za mu tattauna wannan batu da Alhaji Abbati Bako, mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun musamman da suka shafi siyasa ta cikin gida da waje. Abin da ya sa muka shigo da Alhaji Abbati Bako shine idan aka yi maganar siyasa ko tsaro suna tafiya hannun riga, da tsaro da siyasa har ɗan juma ne da ɗan jimai. Don haka zai mana fashin baki akan al'amuran da suke na siyasa ne kuma suke da nasaba da tsaro. Sannan tunda batun tsaron da muke yi kacho kan mun gayyato Captain Abdullahi Adamu a Bakoji Adamu mai retire Marabus kenan. Captain ya kasance a rundunar sojojin Najeriya a nan ya aiki, kuma yana ɗaya daga cikin dakarun sojoji da Najeriya ta tura a tsakanin shekarar 1996 da 1998 zuwa ƙasashen Liberia da Sierra Leone, inda aka fafata kuma inda Najeriya ta jagoranci ƙungiyar ta ECOMOC kuma ta yi nasara aka wanzar da zaman lafiya. Sannan sai Barista Huwaila Ibrahim, ita lauya ce kuma mai gwagwarmayar ƴancin ɗan adam musamman mata, sannan kuma tana takan yin tsokaci akan al'amura da suka shafi ci gaban al'umma a fannoni daban-daban, kuma tana ma zuwa kotu ta kare su. Daga nan sai Malam Muhammad Mustafa na ƙungiyar Democratic Action Group, wata ƙungiya ce mai rajin wanzar da tsarin demokradiyya a Najeriya, kuma tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suke taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kan matasa da ma al'ummar ƙasa game da salo da tsari na demokradiyya yadda ya kamata a yi shi da kuma yadda ya mata a tafiyar da shugabanci karkashin mulkin demokradiyya. Sai bakin mu ne muku sallama. To tunda magana muke ta tsaro, arta captain da kai zan fara, Abdullahi Adamu Bakuni, wai gashi an kafa gwamnati kuma a matakai daban-daban a tarayya da jihohi da ma wasu matakai na ƙananan hukumomi, misali majalisu sun zauna na tarayya da na jihohi. Najeriya ta fuskanci ko tana fuskantar ƙalubalen tsaro a fannoni daban-daban, armed robbery ne, kidnapping da ake cewa sace mutane da sauran al'amura da suke ci mata tuwo a ƙwarya. Gwamnatin nan tunda ta zo ta ce ɗaya daga cikin batutuwa, gwamnatin tarayyar Najeriya kenan, ɗaya daga cikin batutuwa da za ta sanya a gaba shi ne tabbatar da zaman lafiya, kawar da sha'anin tarzoma, kowa ya samu kwanciyar hankali da lumana domin ƙasa ta ci gaba. Ga abin da shugaban ƙasa ya ce, har ma a 'yan kwanakin nan mun ga ya ziyarci wasu ƙasashe makwabta don haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe a yi wannan aiki. Sannan mako ɗaya ko biyu da suka wuce an yi taron ƙungiyar tarayyar Afirka a Johannesburg can ƙasar Afirka ta Kudu, an yi jawabai kuma babban abin da wannan taro ma ya mai da hankali shi ne batun tsaro a nahiyar Afirka, musamman Najeriya da sauran ƙasashe makwabtanta. To a nan ne ma shi shugaba Buhari har ma ya sanar da cewa ya ba da umarni a fidda wasu kuɗaɗe da Najeriya ta yi da za ta ba da taimako a kan rindunan nan ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Kamaru da Chad da Najeriya don a yaƙi sha'anin tarzoma ɗin nan. Wai a haka da kuma bayanai yanzu kwanan nan ma mun ji cewa shugaban 'yan sanda ya ce a ma cire wasu shingaye da aka yi da sunan tsaro a cikin ƙasa. A matsayinka na jami'in tsaro ko masani kan harkokin tsaro, kana ganin irin waɗannan matakan za su kai ga burin 'yan ƙasa da ma ita gwamnatin na ganin cewa an kawar da sha'anin duk abin da ya shafi tarzoma a ƙasar nan?
To, alhamdulillah ne shi kawai zai. Assalamu alaikum masu sauraro. Kamar yadda shi Alhaji Mahmud yake bayani shi ne, a hakikarin gaskiya kwanaki sati ɗaya ko biyu da suka wuce mun tattauna da wannan gidan rediyo na Voice of America, musamman kan kuɗi da shi shugaban ƙasa ya ce ya yi approving ko kuma ya ce a yi releasing a fara amfani da shi ga yaƙi da waɗannan ababen da shi Mahmud ya ambato. To abin da dai nake cewa shi ne ba zai wuce kusan irin na wancan ɗin ba. Wannan gwamnati mun samu canji alhamdulillah, kuma muna ga cewar lalle abin da muka nema ne muka samu, kuma muna sa ran insha Allah zai yi mana amfani. To a da can an fifid da kuɗaɗe da yawa kan harkokin tsaro wanda kuma ba a ga canji ba. To a yanzu sai muke ga tunda abu ne sabuwar gwamnati kuma muna sa mata ran adalci, muna ga insha Allah zai tasiri. Sai dai shawarar da nake bayarwa shine idan har ana so ya tasiri, su jami'an tsaron wanda ake tsammanin su ne masu kiyaye al'umma, to me ya kamata a yi musu? Sai a ɗauki matakan kyautata musu na farko kenan, saboda idan har baka kyautata ma shi mai kare al'umma ba, to matsalar shi ne abinda ake tsoron wa'ancan za su aikata shi ɗin wataƙila sai ya aikata. Saboda matsaloli misali kamar na cin hanci da robbery da sace-sace, hakika a cikin jami'an tsaron mun sani akwai wanda suke irin wa'annan ayyukan. Cin hanci wannan dama ya zama kamar ruwan dare wanda kowa ya san ana yi, tunda akan hanyar ka ta tafiya kai a matsayinka na baƙon kowa ba, kana gani maybe a tsaye da kai a ce a ɗan miƙo hannu ko direban da yake gabanka daga an miƙo hannu an ɗan ba shi naira 20 ko makamancin haka. To wancan dama ya zama kamar wani abu da ya zama ruwan dare wanda ma ba a ɗauke shi kamar wani abu ba. To sannan sai shi batun maganar sata ɗin da yake magana ko robare ko wani abu, shi ma hakikarin gaskiya mun sani akwai daga cikin jami'an tsaron wanda suke irin waɗannan ayyukan, an sani kuma ana kama su idan har asirinsu ya tonu ko makamancin haka. To haka abin asirinsu ya tonu fa, haka ba a kama su ba kuma ba a san su suka yi misali. So kyautata ma jami'an tsaro shi ne gaskiya mataki na farko da jagorancin wannan gwamnati ne nake ba su shawara a koyaushe ya kamata su fara ɗauka. Saboda misali idan ka biya ɗan sanda kuɗi mai tsoka, to lallai zai maka aiki yadda kake so. Saboda misali in yanzu baka biyan su komai kuma shi yana da wasu hanyoyin da yake samun kuɗaɗe masu yawa to sai yake ga ai me ne ma dan ka kore shi ai yana da wasu harkokin su dama riga san su zai samu kuɗin su kuma zai biya buƙatunsa sannan idan kuma kana biyan su kuɗaɗe da yawa kamar misali yanzu waɗanda suke aiki a CBN da irin su NDC irin da commissions din nan manyan da ake samun kuɗaɗe masu yawa in ka lura waɗannan mutanen da ba sa fashin zuwa wajen aiki sabanin wasu ministries din me ya kawo haka kowa ya san cewa saboda ana biyan su kuɗaɗe masu yawa duk hakkokin su da ya kamata ana biyan su saboda haka za su yi aiki mai kyau ba fashi wallahi in ka ji irin waɗannan ministries din ko organizations din za ka samu ko absent ba a yi kowa ya san haka saboda haka kaga me ya kawo wannan shine saboda ana biyan su hakkokin su yadda ya kamata.
Haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Ambasada Umar Faruk Kawoji, wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabinsa. Inda yau zai daɗa jaddada magana kan Fulani da manoma da sauran batutuwa, da kuma Fasto Musa Muhammad, wanda shi ma zai gabatar da kashi na ƙarshe na jawabinsa ga Ambasada Kawoji.
Kamin zama wani shugaban ƙasa, idan ba ku sani ba ku sani, General Muhammadu Buhari shugaban ƙasanmu na yau, shugaban ƙungiyoyin Fulani ne na Afirka baki ɗaya, akwai ƙungiyar da ake kira APES, headquarters a Burkina Faso yake. Sauran ƙasashen Afirka sun haɗu a can. Suna haɗuwa a can kowace yaushe ana shawarwari abinda zai kare Fulani da taimaka musu. Ga wannan ƙungiyar ta APES, General Muhammadu Buhari shi ne shugabanta. A nan Najeriya kuma a cikin APES ɗin an ɗebo wata ƙungiya an sa mata CORET, Confederation of African Traditional Council, wato ƙungiyar tafiyar da makiyayan Afirka. Nan ma shi ne shugaba. Na tabbatar da cewa kun za ku amince da ni idan sauran mutanen Afirka ba su yarda da cewa mai girma General Muhammadu Buhari yana da kulawa game da al'amuran da suka shafi Fulani makiyaya a Afirka ba, da ba za a ci gaba da sashi shugaban waɗannan ƙungiyoyi ba. To yau gashi Allah ya yi muna arziki mu Fulani makiyaya, shi wannan mutum wanda yake shugaba ne na Fulani Afirka yau ya zama shugaban na Fulani Najeriya da sauran jama'ar Najeriya. Saboda haka nan ina tabbata muku za a sami duk san taimakon da ake bukata. Amma kamin Buhari ya shigo ya ce zai taimaka muna, ni dan uwanku da nake tare da ku shekara da shekaru ina shugabancin USTL ta ƙasa, ina ƙara jaddada muku game da zaman lafiya. Matsalolinku na san su duka gaba ɗaya, na san matsalolin Fulani. A da kan matsalolin Fulani su ne rikici tsakanin Fulani da manoma, ita ce kawai tsakanin su. Shekara da shekaru wannan rikici kowa shi ne ya sani, shi ya sa kowa tashi magana yau ya ce manoma da Fulani. To yau wasar ta sake, kamar yadda jama'a suka sani irin abubuwan da suke faruwa a Filato, Nasarawa, Binuwai, Taraba, Katsina, Kaduna har Zamfara ba manoma ne da makiyaya ba. Makiyaya ne da masu bukatar amshi dukiyarsu, shi rikicin noma ba mai yawa ne ba, sai dai kudin can ba za a rasa ba. Kamar yadda suka gaji zama tare a Binuwai da TV da Fulani ɗan uwa ne, abin kunya su ne suka fi kowa samun tashe-tashen hankali. A irin yadda tarihi yake nunawa, kuma a irin yadda muke ta tafiya da TV wani lokaci in mun haɗu, babu wani alamar cewa TV za su tsangwami Fulani, Fulani kuma ko za su tsangwami TV har su yi faɗa har a yi kashe-kashe, ba yi zaton haka nan ba. Amma sai gashi suna yi, yan wannan nawa TV su yi haƙuri su samu dai su zauna lafiya. Wanda yake buƙatar wani abu Fulani yana iya zuwa ya saya, sai kuma Fulani su zane kiri baya da wani abu fata yi noma da kai da kawa. In hilayen nan nasu da suke noma da Allah da Annabi su kiyaye musu da su. Ina kira da 'yan uwa na Fulani daga wannan shekarar da muka shigo, saboda Allah da Annabi da filatanci da fulaku, don Allah da Annabi, saboda Allah da Annabi Fulani, saboda fulaku, a daina duk wani rikici tsakanin TV da sauran ƙabilu, a daina wani rikici tsakanin su. Sauran mutane ma hakari ne, wanda duk aka ce ka zo mu zauna an ce zo mu yi faɗa. Amma dai haƙuri shi ne maganin komai, ba wai wajen Fulani kawai ba, gaba ɗaya. Ina roƙon jama'ar da Najeriya mu ba da haɗin kanmu ga wannan sabuwar gwamnati, cikakken haɗin kai, saboda a samu da gwamnatin ta yi zaɓen waɗanda za su taimaka mata su ga aikace-aikacinta.
Shi ma Fasto Musa ya ƙare jawabin nasa ne da shawarar a natsu a ci ribar zama tare da kuma kulawar gwamnati.
Wa'annan muke kawo faɗaka da ga 'yan uwa a Najeriya za mu ci gaba da kawo faɗaka. Yanda Ubangiji sai sa ƙasarmu ta samu salama, wa'azin fastoci ya canza, wa'azin malamai ya canza, komi a yi shi na gaskiya, tsantsan gaskiya, a faɗi gaskiya, komi dacinta. Haka musulunci, malaman musulunci dole su farka, su tashi gaskiya a tsaya a yi wa'azin gaskiya, a shaida imanin gaskiya. Wannan fastoci su ma ya kamata su kawar da bakunansu daga mugun wa'azi. Kada a kawo rudu a cikin addinai, sai a yaudare ka da addini a cuci wani ɗan uwanka da kake zama tare da shi. Mugun wa'azi ba zai taimaka ba, wa'azin kishi da ƙabilanci ba zai taimaka ba, wa'azin ɓangaranci, wa'azi ya sauya a koma wa'azin adalci, a faɗi abin da Ubangiji ya ce a yi, a haɗi abin da Ubangiji ya ce a bari. Wannan shi ne zai taimaka. Wani kishi addini, in ka yi ƙurmu kishi, baka isa ba duk rikicin da ake ƙasarmu Najeriya. Wace ƙasa ce ko ko wani gari ne saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi saranda suka ce a'a mu mun koma musulmi ko ko a'a dukkanmu mun koma kirista. To dan haka kalubale ne daga gare ku. Sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi haƙin jama'a a nashi ɓangare. A tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Mulkin nan za a yi shi da sauran al'umma, NPDP tare da su za a yi. Ba wannan wace ai ba za a yi da NPDP ba, a cikin NPDP da 'yan cikin APC ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau. Amma begen marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau. Dole ne 'yan adawa in sun ka tashi su ku yi adawa in kun ka ga abu ku yi challenging. Shugaban ƙasa ku yi challenging general abu kaza ka faɗi ba ka yi ba domin wannan zai ƙara taimakon general sai ya gane cewa ashe abin nan da ya faɗa can ba a yi shi ba. Da ƙarshe ina so in sake kira da general yadda Ubangiji ya taimake ka ya baka tagomashi da farin jini dole ne ka sa ido. Duk shugaban da ya ware wani abu ya ce gashi nashi ne ba ya zama shugaba. Itango tana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata. Duk shugaban da aka ce ya ebi wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba bane. Shugaba bai da nasa. Shi mai komi da komi to kuma in ya ware ya ce wannan nashi ne to ai shugabanci ya fara lalacewa. Domin zai fara lura da nashi ne. Amma in komi yana nan a matsayin naka na ƙasa komi naka baka ware wani sashe ba. So haka yake ko a gefen al'umma in ka ware wata al'umma wannan ita naka ce mulkin ka ya fara samun tangaɗi. Kama ana murhu ne in an ka zare dutse ɗaya sai ka ga tukunya ta bungule to haka mulki yake. Duk shugaban da ya ware wani gefe ya fara tara kuɗi yana bude akan ana tara mashi kuɗi a matsayin nasa ana tura masa to mulki ya lalace tun ranar da aka bude wannan akan. Haka shugaban da dukkan abin da ka sani ya keɓe ya ce wannan shi ne nashi shugaba komi da komi nasa ne. Yau duk abin da yake Najeriya da mutanen Najeriya yau suna a matsayin mallakar shugaba Buhari. Kuma baraka da take tashi tsakanin Fulani da manoma dukkansu 'yan ƙasa ne. Dole kowa ya san darajar ɗan uwansa, kowa ya san darajar dukiyar ɗan uwansa. Manomi bai da wani abu fiye da gonarsa. Idan Fulani ya zo ya canye ya za a yi manomi ya samu salama. Idan manomi bai kula da cewa ba wannan hili ko wannan daji an ajiye shi saboda Fulani ne sai mun ka sassa da dazuzzukan to su ko Fulani ina za su zama. Ina fatan alheri akan abin da kun ka ba da aron kunnun ku kuma saurara da fatan Ubangiji zai sa ku yi aiki da shi.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.